sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkamu da wannan la'asari da fatan kuna lafiya. Suna na Sarfil Hashim Gumalta nake da Murtala Faruk sanyina da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Yau ranar Lahadi 24 ga watan Satumba na shekarar 2023. Kafin ku ji abin da muke tafa da su ga Murtala da kanan labarai.
Akalla mutane 30 suka sami raunuka sa'adda wani jirgin kasan dakon kaya ya taho mu gama da wani jirgin fasinja a gabashin Pakistan. Ma'aikatan ceto a Somalia na ci gaba da tona baragudai domin ɗebo ƙarin gawarwaki bayan wani bam na mota da ya tarwaje ya kuma kashe sama da mutane 12. Dakarun Isra'ila sun kashe Falastinawa 2 ciki har da wani mayakin ƙungiyar Hamas a wani tamame da suka kai a yammacin gabar kogin Jordan.
To Allah ya kyauta, kanin labarin duniyan kenan. Cikin shirin za a ce wa yaki wato hukumar yaki da fasa kwabri ta Najeriya na shirin daukar matasan da ke yankunan iyakoki aiki dan samar da tsaro da kuma aikin yi.
Za su dauki matasa maza da mata da na kammala makarantun sakandare da ma jami'a da suka yi digiri daga wannan yanki na al'ummomin da ke iyakokin Najeriya don su shiga aikin custom.
Haka kuma za a ji cewa gwamnatin kasar Ghana ta sanar da ƙara fiye da kashi 60 cikin 100 akan farashin da take siyan koko a hannun manomanta.
Shi ne matsala ta yi saboda farashi ne ka duba in ka bincika kompare kana kamar nasu na ɗan sama ka dafi ka ga haka ya bar manoma da yawa ya kama kasan babban matsala.
Daga nan za mu ji cewa gwamnatin jihar Sokoto a Najeriya ta tsara amfani da mazaɓu don raba tallafin rage raɗaɗin talauci a jihar. Sai kuma shirin matasa a duniyar gizo da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuma sauraro ke aiko mana da email. To amma fa duka sai mun fara shirin labarin duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan lasariya ga kuma cikakkun labaran duniyar. Akalla mutane 30 suka sami raunuka sa'adda wani jirgin kasan dakon kaya ya yi taho mu gama da wani jirgin fasinja da sanyin safiyar yau Lahadi a gabashin Pakistan. Hukumomi sun ce an kaddamar da bincike kan lamarin kuma an dakatar da ɗaya daga cikin direbobin jirgin kasan da mataimakinsa da kuma wasu ma'aikata biyu sakamakon hatsarin. Jami'in hukumar sufurin jiragen kasa Shahid Aziz ya ce lamarin ya uku ne a gundumar Shekupura kusa da tashar Kila Satar Sha. Ya ce akasarin waɗanda suka ji rauni an yi musu magani a nan tashar jirgin kasan, yayin da wasu kwayan da kuma waɗanda suka sami munanan raunuka aka kwashe su zuwa asibiti. Haɗuran jiragen kasa sun zama ruwan dare a Pakistan sakamakon tsufan tsari da kuma kayan aikin sufurin jiragen kasar. Ma'aikatan ceto a tsakiyar Somalia suna ci gaba da tona baragudai domin ɗebo ƙarin gawarwaki a yau Lahadi bayan wani bam na mota da ya tarwatse ya kuma kashe sama da mutane 12 a yayin da kuma ya wargaza gine-gine. Wani ɗan ƙunar baƙin wake ne ya tuka motar wadda ke makare da mabamai zuwa wani shingen bincike na jami'an tsaro a garin Beledweyne a jiya Asabar. Lamarin da ya tada mabamman wanda ya sanadiyar mutane da dama suka makale a ƙarƙashin baragudan gine-gine. Yan sanda sun faɗa wa kamfanin dillancin labarai na AFP a yau Lahadi cewa adadin waɗanda suka mutu ya haura mutane 13 da aka ba da sanarwa da farko, to amma ba su bayar da ainihin adadin ba. Shugaban ƙasar Somalia Hassan Sheikh Mahmud ya jajantawa waɗanda hadarin ya shafa tare da jaddada shan alwashin kawar da mayakan Al-Shabaab waɗanda ke yada ayyukan ta'addanci kan gwamnatin ƙasar fiye da shekaru 15. Kawo yanzu ba wata ƙungiyar da ta fito ta ɗauki alhakin kai harin na bam ɗin na jiya Asabar wanda ya zo bayan gwamnatin ta Somalia ta bayyana cewa tana fuskantar koma baya sosai a yaƙi da take yi da 'yan tada ƙayar baya masu alaƙa da Al-Qaida. Dakarun Isra'ila sun kashe Falastinawa 2 ciki har da wani mayakin ƙungiyar Hamas mai tsatsauran ra'ayin Islama a wani samame da suka kai kan wani sansanin 'yan gudun hijira da ke yammacin gabar kogin Jordan da aka mamaye a yau Lahadi, kamar yadda ma'aikatan ceto da ƙungiyar Hamas suka bayyana. Shaidun gani da ido sun ce dakarun na Isra'ila sun kai samame a sansanin Nur Shams kusa da birnin Turkam da sanyin safiyar yau Lahadi, wanda ya haifar da arangamar bindiga ta tsawon sa'o'i da mayakan Falastinawa. Rundunar sojan Isra'ila ta ce ta gudanar da wani aikin yaƙi da ta'addanci ne a sansanin, ta kuma tarwatsa wata cibiyar tsare-tsaren mayaka da ke kunshe da na'urorin kwamfuta da kyamarorin ɗaukar hoton sintiri tare kuma da ababen fashewa da dama da kayayyakin har haɗa mabammai. A cikin sanarwar da ta fitar, rundunar sojin ta Isra'ila ta ce a lokacin samamin waɗanda ake zargi sun bude wuta tare da jefa gurnati kan sojoji waɗanda su kuma suka maida martani da harba bindiga an kuma biyo su mutane a aran gamar kuma wani sojin Isra'ila ya sami rauni kungiyar Hamas da ke ci gaba da fadada ayyukanta daga sansanin na Gaza da kuma gabar yammacin kogin Jordan ta ce daya daga cikin mutanen Osaid Abu Ali mai shekaru 21 na daga cikin mayakanta
to nan ba da jima ba martala zai sake damar da karshen labaran duniyar amma kafin nan a kokarin da take na daƙila safarin makamai da wasu haramtuntun kayayyaki zuwa cikin Najeriya hukumar custom ta kudura aniyar daukar matasan da ke yankunan iyakoki aiki dan kace tsuntsubi da dutse guda wakilin Hassan Umar Tambol na dauke da wannan rahoton
a kokarin da take yi na hana yin safarin makamai da wasu haramtattun kayayyaki zuwa cikin Najeriya hukumar hana fasakobri ta Najeriya custom za ta dauki yan asalin mazauna iyakokin Najeriya don samun nasara ga wannan niyya shugaban hukumar custom na kasa Basiru Adewale Adeniyi ya bada wannan tabbaci a lokacin da ya kaiwa basarakin Ilaro wato Oba Kayinde Adeboye Adewale Olugbenle ziyara a fadar sa dake Ilaro kusa da yankin iyakar Idiroko da ke jihar Ogun
as part of our community responsibility programs we will make recruitment of young adults young school leavers young graduates from these border communities an integral and deliberate part of our recruitment policies
Mr. Basiru Adewale Adeniyi a game da nan da yan rataya a wayansu na yiwa al'ummar kan iyaka tsare-tsare za su dauki matasa maza da mata da na kammala makarantu sakandare da ma jami'a da suka yi digiri daga wannan yanki na al'ummomin dake iyakokin Najeriya don su shiga aikin custom don su bada tasu gudunmuwa na tsaron kasa kuma wannan yana cikin manufofi da ka'idodin aikin custom controller general na hukumar custom din na Najeriya ya ci gaba da cewa daukar matasan yankin border border aiki zai taimaka sosai a gano mashiga da mafita dake cikin daji inda ake shigowa da fita da makamai da wasu na yan haramtattun kayayyaki ya buƙaci jama'ar da ke zaune a yankunan iyakokin Najeriya da su marawa kokarin hukumar custom na tsaftace kasar a game da haramtattun makamai da kayayyaki tun farko da yake maraba lale da controller general na custom din basarakin Ilaro Oba Kayinde Adeboye Adewale Olugbenle ya kira ga shugaban custom din da su samawa mutanen su abini don hana su shiga haramtattun ayyuka
We always find something to do. Let our people find something legitimate to do at the border.
Oba Kayinde Olugbenle, yace ya kamata mutanen su samu aikin yi, don wanda bai da aiki, dole ya nemi wani abu. A bari mutanen su sami halattun ayyukan yi a iyakokin mu. Oba Olugbenle ya kara da cewa idan mutane ba su da ayyukan yi, yakan sa su yi duk abin da sun ka gani, suke har da taimakon masu fasa kwabiri, amma ba su aikin yi, zai kauda wannan taimako da zasu ba masu aikata laifuffuka wasu makada da mawaka na yankin na Ilaro suna cikin waɗanda na yiwa shugaban custom din Najeriya maraba lale saboda yawa ana zargin mazauna iyakokin Najeriya suna taimakawa masu fasakauri da sauran masu aikata wasu laifuffuka har da boye musu haramtattun kayayyaki wanda akan samu tahomu gama da jami'an custom a wani lokaci ma har akan kai ga jikkatawa da rasa rayuwa Hassan Umar Tambuwal murar Amurka daga Ibadan a Najeriya
to a gaida Hassan Umar Tambol wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga martala da mar da karshen labaran duniya
sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya kai ziyara a kasar Djibouti a yau Lahadi a matakin farko na rangadin kasashe uku na nahiyar Afrika domin ganawa da shugabannin yankin ana kuma sa ran zai ziyarci Kenya da Angola a Djibouti mai masaukin babban sansanin sojan Amurka a nahiyar Austin ya ce zai gana da shugaba Ismail Omar Guelleh da jami'an tsaro domin karfafa dangantakar tsaro da ke tsakanin kasashen biyu watakila mafi muhimmanci ana sa ran Austin ya gana da shugaban kasar Somalia Hassan Sheikh Mahmud a Djibouti wanda ke fuskantar karin turjiya daga mayakan Al-Shabab a cigaba da hare-haren soji kan kungiyar Somalia ta fuskanci koma baya a yakin da take yi da kungiyar Al-Shabab bayan wani kazamin hari da aka kai a garin Kunswayn a ranar 26 ga watan Agusta lamarin da ya sanadiyar mutuwar sojojin gwamnati da dama tare da gaggauta janyewa daga fagen daga da garuruwan da aka kwace daga hannun mayakan a jiya Asabar akalla mutane 20 suka mutu yayin da wasu 36 suka jikkata a wani harin bam na mota da aka kai a tsakiyar garin Beledweyne
Bata labarin sanyin da ke ne kan tumo labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Kafin mu koma Najeriya za mu tsallaka kasar Ghana inda gwamnatin kasar ta sanar da ƙara fiye da kashi 60 cikin 100 akan farashin da take siyan koko a hannun manoma a Ghana. A gugantan neman shawo kan matsalar safarar koko zuwa wasu ƙasashe da ke makwabtaka. Da ita ba bisa ka'ida ba lamarin da ke mai da hannun agogo baya wakilin mu Hamza Adams na dauke da wannan rahoton
akwai sifoto ya shafe shekaru 20 yana noman koko a kauyen Akusi daya daga cikin kauyukan da ake noman koko a Ghana kuma sana'ar din nan yake dogaro akai domin ciyar da iyalinsa to sai dai matsalan karancin kudi da yake samu a sana'ar sa ta koko sakamakon rashin tsayar da farashi mai kyau akan koko da suke nomawa ya kai ga sayar da wani kashi cikin filin da yake noman koko ga masu hakar ma'adanai domin samu isasshen kudin da zai biya wa kansa bukatu
you see this piece of land
na sayar ma masu hakar ma'adanai wannan fili akan fili 300 kuma a yanzu na iya na gina dakunan bacci abinda ban taba yi tun shekaru 20 da na fara noman koko a yanzu ina da kudi a don haka ba zai zama min wani abin damuwa ba in na tsara bishiyoyin koko din nan domin a ringa hakar ma'adinai akan filin
on the gold more than koko
akwai fojo na daya daga cikin manoma da suke sayar ma masu hakar ma'adinai gonan koko din su domin hakar gwal sayar da gonan koko tare da fasa korin koko zuwa wasu kasashe da ke makutaka da Ghana na daga cikin dalilan da suke sanya harkan koko a Ghana cikin halin koma baya wani rahoton da hukumar koko ta kasar Ghana ta fitar ya nuna cewa kasar ta yi hasaran kusan miliyan 600 na dalan Amurka a bara sakamakon safarar koko zuwa su kasashe kamar Togo da Burkina Faso da dai sauransu ba bisa ka'ida ba rahoton ya kuma kara da cewa tsakanin shekarar 2019 zuwa shekarar 2020 Ghana ta yi hasaran filayen noman koko hekta 19 zuwa 20 sakamakon hakar ma'adinai akan su to sai dai a wani jawabin sa lokacin taron kaddamar da shirin koko ta shekarar 2023 zuwa shekarar 2024 gaban kasar na Na'adu Danko Akufado ya sanar da ƙara kashi 63.5 cikin 100 kudin koko da gwamnati ke siya a hannun manoma matakin da shugaban kasar ya ce wani ƙari ne da ba ta ba ganin irin ta ba
today koko prices have increased
a yau farashin ma'aunin koko tan daya ya tashi daga cedi 12,800 zuwa cedi 20,943 kwatankwacin 37 na dalan Amurka karin da ba ta bai ma manoma na koko a Afrika ta yamma ba tun shekaru 50 da suka shude
across West Africa in some 15 years
to koshin wannan matakin karawa manoman koko kudi zai taimaka ga Idi Sulaimana mai sharhi kan harkan koko a Ghana ya ce
shi wannan kari da gwamnati yayi kashi gaskiya zai taimaka sosai an karanki misali kasashen su da suke duka na noma suna ba masu kudin zinariya haga irin wannan da wannan yake kawo ba kasa kuma da yawancin su sun doki wannan kasar sun ba su ne sabida sun ga su ne koko da wato farashi yana kasa sannan na biyu kuma an ka duba kuma yadda suke tsallakewa da koko shi dai matsala ɗaya ne saboda farashi ne in ka duba in ka bincika compare kana kamar nasu na dan sama kadan to kaga haka ya bai manoma da yawa kuma suna kwasan koko suna zuwa suna ba dan wannan kuma gaskiya ya kawo ma kasan babban matsala
ya samuwa daya daga cikin shugabannin kungiyar manoman koko a Ghana ya ce suna farin ciki sosai akan wannan karin kudi na koko da aka yi musu
koko a babban kasuwa
mun ji dadi sosai kuma za mu yi aiki tukuru domin habbaka sashen koko a kasar Ghana ji shi fa wanda rajin fili bisa dalan Amurka tare da karancin kudin da ake saya koko a hannun manoma tuna daga cikin dalilan da ya haifar da hasaran kusan miliyan 600 na dalan Amurka amma ko wannan mataki zai karfafa gwiwar manoman koko a kasar inji masana Hamza Adam muryar Amurka daga Kumasi Ghana
to a gaida Hamza Adam gwamnatin jihar Sokoto ta tsara amfani da mazabin zabe da rumfunan su gurin raba tallafin rage raɗaɗin talauci a jihar wanda shine tsari irin sa na farko a Najeriya Wannan tsari ya zo da nasara ne a daidai lokacin da ake kuka cewa wasu jihohin ana tafka badakalar rabon tallafin. Inda gwamnatin jihar Sokoto Ahmed Aliyu ya bayyana wakilin mu Umar Faruk Musa dabarun tabbatar da tallafin ya kai ga mabukata da jihar Sokoto ta yi.
A jihar Sokoto mun fidda kuɗi kimanin naira biliyan 5.2 nan mu sai wannan abincin maraba. A jihar Sokoto muna da rumfa da ake jiya kur'arun ha 3,991. Sai muka ce idan muka dauko abinci muka raba kananan hukumomi zuwa kananan hukumomin mulki to za su kware wasu dan akwai karamin hukumomin mulkin da ajarin ha 30 akwai mai 60 akwai mai 80 misali akwai mai 200 to ka dauko abincin da za ka raba min mai rumfa 80 kawai mai rumfa 200 to wani ya kware wani amma dai abinda muka yi sai muka ce za mu raba abincin nan kan rumfa rumfa su ma matakin rumfa zaka isko akwai rumfa wadda mutum 50 ko mutum 100 suka register akwai wadda kuma zaka isko mutum 200 har 300 to yadda ake yi lokacin zabi haka ne za a yi idan aka dauko abincin nan aka raba bisa ga abinda muka kididdige kowace rumfa a jihar Sokoto za ta samu buhu 30 na abinci abincin nan akwai masara a ciki akwai shinkafa a ciki sannan kuma akwai gero idan aka bada abincin nan rumfa zuwa rumfa ɗan siyasa za su tsaya rumfar da mutum 40 kai ko 50 suka yi rijista sai a rage abincin nan daga buhu 30 a je gefe daya rumfar da mutum 50 suka shi ma a rage idan aka tara abincin nan na za a yi daidaitu rumfar ta yawan jama'a a bata dai daga cikin abin da sa jihar Sokoto ba mu fara ba da wannan abincin ba sai ranar Altinin mai zuwa saboda gwamnatin tarayya ita ta dauki nauyin ba kowace jiha masara kowace jiha za ta samu masara kimanin buhu 44 za a cire mu gwamnatin jihohi waɗannan kuɗin cikin wata 24 bisa ga dakon da muke jira na a bada wannan masara ba a basuwa ba tuni gwamnatin jiha mun fitar da kuɗi kuma su wannan masarar kuma ta shigo a fadin jihar Sokoto
to abin da zan so in sani shine shin wurin rabon nan ya za a yi a tabbatar a sa ido a san cewa ba a kawo siyasa a ciki ba ko kuma ba a yi zamba kamar da muka ji waɗansu jami'an gwamnati ko ƴan siyasa suna yi a waɗansu jihohi
eh ai munan batun zamba da dabba ubangiji ba su taso ba na farko mun yi kwamitoci guda uku kowace ƙaramar hukuma tana da shugaban da zai raba abincin nan a matsayin kwamishina ko ne ba gwamnati shawara ko kuma shugaban ɗaya daga cikin ma'aikatan gwamnati haka kuma kowace ƙaramar hukuma mun tura ɗaya daga cikin limaman addinin musulunci limamin da ke ba da sallah masallatai su muka ɗauka su ma membobi ne shugaban ƙaramar hukuma memba ne dan majalisar jiha da aka zaɓa memba ne dan majalisar tarayya memba ne memba wakilin kwamiti na jam'iyya memba ne sannan mun ba da sanarwar cewa wannan abincin da za mu raba za a raba shi ne domin a rage radadi da aka samu kan ciriyar da aka yi na tallafin mai ba abinci da aka ce sai dan jam'iyyar APC ko jam'iyyar PDP ko ABGA ba mun ba da gurin gayyata ga kowa kuma wannan kwamitoci za su fara rabon wannan abincin ranar Altinin da yadda Ubangiji ma'ana masar da aka ce za a ba mu bata iso ba mun aje ta a matsayin wucin gadi idan ta zo za mu aje ta lokacin da ake da bukata a sake rabo amma dai ba za mu ci da jirin gwamnatin tarayya ba mun ba da kuɗi an su wannan abincin kuma an tanade shi kuma mun biya kuɗi za a kashe kanin hukumomi cikin wannan weekend din Asabar da Lahadi Monday za a fara rabon sa
gwamnatin jihar Sokoto kenan Ahmed Aliyu a tattaunawa su da Umar Faruk Musa wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 yanzu haka anan Washington DC agogo na cewa karfe 11:19 na safe yanzu kuma sai shirin mu na gaba
masu sauraro assalamu alaikum sannan mu da arzikin sake kasancewa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo inda ke tabo duk batutuwa da suka jibanci mu'amalar matasa da kafofin yanar gizo sunana Hima Abdulrauf jagorar shirin madalla a cikin shirin na wannan lokaci zamu duba bangarorin fasahar zamani biyu wato alfanu da matsaloli ta yadda suke tasiri cikin al'umma da kuma hanyoyin da za a ƙara inganta amfani da su ta yadda za su taimaka wajen inganta fannoni daban-daban a Najeriya alƙalamin kididdiga dai sun nuna da cewa masu ruwa da tsaki a fannoni daban-daban sun kira akan yadda ƴan Najeriya za su iya samun ƙarin amfani da fasahohin zamani da internet ke kawowa cikin al'umma musamman ganin yanayin da ake ciki a ƙasar yanzu farko bari mu sada ku da Dr. Mubarak Ibrahim Ma'amud kwararre a fannin sufuri kimiyya da fasaha kuma marubucin littattafai daban-daban wanda zai mana shimfiɗa akan al'amarin kimiyya da fasaha na zamani
assalamu alaikum ƴan uwa da masu saurare barkanmu da wannan lokaci alhamdulillah ta alhaqiqa shi al'amarin kimiyya da fasaha na zamani yana da resussuka daban-daban musamman ma abin da ya shafi kimiyya da fasaha na yanar gizo wanda kuma yake da alaka da duk abin da ya shafi na'urori masu kwakwalwa bi ma'ana irin su computer kenan to ko shakka babu ita duniya da kuma tattalin arzikin ta ta dade da canzawa daga tsari na amfani da hannu wajen yin komi zuwa tsari na amfani da na'urori wajen ci da sassan tattalin arzikin al'umma da kuma na kasashe gaba dalili shine ita na'ura mai kwakwalwa tana da wani irin fa'ida ta fuskar gabatar da aiki da akalla mutum zai iya daukan kwanaki yana yin su zuwa yanayi da cikin kankanin lokaci zai iya gabatar da su shi yasa su karan kansu waɗanda suka kirkiri waɗannan na'urori musamman da kayanmacin duniya suke kiransa computerization daga farko aka zo digitization a mataki na biyu har aka zo abinda ake kira internet of things artificial intelligence da kuma abinda ya shafi na'urori masu kama da mutane wanda ake cewa robotics
dan yadda kwararru suka yi ta muhawara akan yadda za a ƙara kawo ci gaba a fannin kimiyya da fasaha a arewacin Najeriya Dr. Mubarak Ma'amud ya yi bayani
alal haqiqa dalili da ya kawo hakan shine akasarin manyan kamfanoni da ke hurɗa da irin waɗannan kimiyya da fasaha da kuma suke safaran waɗannan kayayyakin kuma suke saida su ko shakka babu sun fi son zama kusa da nan Lagos din dalili saboda ta nan ake shigowa da waɗannan kayayyakin banda haka kuma mataki na biyu wayewa da kuma ci gaba da ake da shi ta fuskar kafofin sadarwa ko shakka babu a nan yankin kudancin Najeriya yawan wato kafofin sadarwar da ake da su na zamani sun ninka na arewacin Najeriya kuma akasari na arewacin Najeriya za mu fahimci cewar har yanzu abubuwan da ya kamata a ce an zuba hannun jari an gina ko kuma an kafa ba a samu an yi hakan ba saboda wasu matsaloli da suke da alaka da wato yanayin yadda mutanen yankin arewacin Najeriya suka karbi abin da ya shafi kimiyya da fasaha
shi ma fitaccen dan kasuwa yayi bayani akan bangarorin biyu na fasahar zamani
assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sunana Jamil Abdulsalam dan kasuwa ne ni kuma mai sharhi akan al'amuran kasuwanci na zamani so batun fasahar zamani ko digitization a turance musamman ta fuskar dandalin fasaha wato social media ci gaba ne kwarai da ya kawo wa duniya gaba daya da kuma Najeriya da kuma arewacin Najeriya sai dai kowanne yanki sukan mori ta gomashin ci gaba idan ya zo duba ga irin wayewar su da ilimin su da fahimtar su da wannan ci gaba so kamar mu yanzu haka arewacin Najeriya idan ka duba yanayin yadda muke ta'ammali da dandalin sada zumunta zaka iya kallon sa ta fuskoki guda biyu fuska ta farko shine kwarai ya kawo mana ci gaba wayewa sauƙaƙa rayuwa saboda zaka iya magana da mutumin da yake da nisa zaka iya ganin sa zaka iya ganin rayuwa ta wata ƙasa wadda baka taba zuwa ba har ka iya bada labarin wannan ƙasar zaka iya ka samu fatawa na ilimi ka nemi ilimi kai karance abubuwa dai da yawa waɗanda ake koya a nan haka kuma a nan akan iya samun rashin ci gaba wato kakan iya ka gurbata maka tunani ya gurbata ma ƴaƴanka da al'ummarka tunani ta fuskar kwakwato wato al'adu da ɗabi'u waɗanda suka ka ci karo da naka al'adar da kuma addininka. To shi matsalar ci gaba kenan, yana zuwa ne da abubuwa guda biyu, abu mai kyau da mara kyau, wanda a turanci akwai wani theory da ake ce masa tourism, wato da abin da ka gani a rayuwa is a tool, zaka iya amfani da shi for a good purpose ko kuma for a bad purpose. Zaka ga idan mutum ɗaya ya zo da abu ya san dawane aka haɗe za a samu ci gaba. Mu gaskiya muna da dan karancin wannan, wanda dole ne arewa sai an dan ƙara samun masana sai kaga abubuwan sun canza.
A nasa bangare masanin kimiyyar computer Malam Abba Shehu Ma'ali ya ce
wannan shafuka na sada zumunta wato asali sun taimaka wa mutane a arewa da sansa kuma wanda ba su da ilimi da boko Allah sai rubutu za su yi voice notes a aika through WhatsApp ko other applications. Ma ban da wannan a kasuwanci ma an ci gaba kuma abin sharan da don ba matasa shi wannan kafafen sada zumunta da yi shi ne domin a samu maslaha kuma shi wannan social media dai da muke gani especially yanzu waya da ya zama ruwan dare ba kai bukatar sabon mutukanta ta yi gyara a wannan abubuwan.
Wasu masana a fannin sun ce an samu ƙari a adadin 'yan arewa da ke ƙara ƙaimi wajen bunƙasa sana'o'insu ta hanyar amfani da ingantattun fasaha'o'in zamani kuma an fara ganin fa'idar yin haka ne. To masu sauraro gabaki ɗaya kuma a nan za mu naɗa tabarmar shirin na wannan lokaci. Yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya Amurka, ni Halima Abdulrauf ke mana fatan alkhairi. Mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Bi salam.
To madalla a gaida Halima Abdulrauf. To da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai amma wannan karan a takeice.
Sarfilo a takaice ya kalla mutane 30 suka sami raunuka sa'ad da wani jirgin kasan dakon kaya ya taho magama da wani jirgin fasinja da sanyin safiyar yau Lahadi a gabashin Pakistan. Hukumomi sun ce an kaddamar da bincike kan lamarin kuma an dakatar da ɗaya daga cikin direbobin jirgin kasan da mataimakinsa da kuma wasu ma'aikata biyu sakamakon hatsarin. Ma'aikatan ceto a tsakiyar Somalia suna ci gaba da tona baragwazai domin ɗebo ƙarin gawarwaki a yau Lahadi. Bayan wani bam na mota da ya tarwatse ya kuma kashe sama da mutane 12 a yayin da wasu kuma ya kuma wargaza gine-gine, wanda kunar bakin wake ne ya tuka motar wadda ke makare da bababai zuwa wani shingen bincike na jami'an tsaro a jiya Asabar. Lamarin da ya tada bababan wanda kuma ya sanadiyar mutane da dama suka makale a ƙarƙashin baragwazan gine-gine. Dakarun Isra'ila sun kashe Falastinawa biyu ciki har da wani mayakin kungiyar Hamas mai da tsauran ra'ayin Islama a wani tamame da suka kai kan wani sansanin 'yan gudun hijira da ke yammacin gabar kogin Jordan da aka mamaye a yau Lahadi, kamar yadda ma'aikatan ceto da kungiyar Hamas suka bayyana. Shaidun gani da ido sun ce dakarun na Isra'ila sun kai tamame a sansanin Nur Shams kusa da birnin Tokam da sanyin safiyar yau Lahadi, wanda ya haifar da arangamar bindiga ta tsawon sa'o'i da mayakan Falastinawa. Sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya kai ziyara a kasar Djibouti a yau Lahadi a matakin farko na rangadin kasashe uku na nahiyar Afirka domin ganawa da shugabannin yankin. Ana kuma sa ran zai ziyarci Kenya da Angola. A Djibouti, mai masaukin babban sansanin sojan Amurka a nahiyar, Austin ya ce zai gana da shugaba Ismail Omar Guelleh da jami'an tsaro domin ƙarfafa dangantakar tsaro da ke tsakanin kasashen biyu. Masu bincike na Majalisar Ɗinkin Duniya sun ce take hakkin bil'adama da cin zarafi a Siriya na haifar da ci gaba da tashe-tashen hankula da tsatsauran ra'ayi, duk kuwa da ƙoƙarin diflomasiyya da ake yi na daidaita al'amura a ƙasar, ciki har da sake shigar da ita cikin ƙungiyar ƙasashen Larabawa. Kwamitin bincike na ƙasa da ƙasa mai zaman kansa mai membobi uku ya gabatar da rahoton bincikensa ga hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya a yayin da suke mayar da martani kan binciken. A ƙasarin ƙasashe 42 da suka halarci taron sun nuna matuƙar damuwarsu game da ci gaba da zargin gwamnatin Siriya da aikata laifukan cin zarafin bil'adama da kuma na yaƙi. Kusan shekaru 12 da suka wuce, ɓangarorin da ke wannan rikici na ci gaba da aikata laifukan yaƙi da kuma take haƙƙin bil'adama, inji Paulo Pinheiro, shugaban hukumar.
To madalla masu sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu. Sai kuma an jima yadda za mu sake da wani sabon shiri na kallabi idan Allah ya yarda. Yanzu kan a madadin Murtala Faruk Sani da ya taimaka shirin ya zo gare ku, sai kuma Julie Lazarus Gashan Bora ta haɗa shirin da ba da umarni, har ma da injiniyan mu na yau Musa Alfantos. daga nan birnin Washington DC ne Sarkin Hashim kuma da ke cewa muka kasance lafiya. Assalamu alaikum.